أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا 23 غوات الرجب wata na bakwai a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna a cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. نعم. سلام عليكم غلطه عند ذا اتاشي نان ga alamu ya cire نعم. Na'am, hadisi na 103 ne go. Ina ga wannan fashi kance ta cire ana. Wa an Abi Qatada wa an Salman ko. Kenan zamu tashi bisa kan hadisi na 103 a cikin babu adabi qaba'il haja. Kenan babu wanda yake bayani akan ladubba na biyan bukata. Zamu tashi bisa kan hadisin Salman na 103. Wa an Salman radiyallahu anhu qala لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وعن سلمان دق سلمان الفارسي يرد الله تطبط أغريش. أن سلمان شين سلمان الفارسي. أنا كنا شد الفارسي سبو دام ثم فارس. إن يازوني دق كسب فارس. Salman Nasara ne daga cikin Nasaru. Baban shi ya kasance shine shugaban masu kula da wuta wanda maguzawa suke bauta ma. Don haka Salman ko da ya taso gidan ibada da bauta. Amma sai dai bautar wuta. Baban shi shi yake kula, akwai wuta wanda majusawa suke bauta wanda ana kokarin katta mutu kullum. A ci gaba da bata itace da kaima da abin da ya kamata haka dan katta mutu. To wanda ke kula da wutai shine baban Salman al-Faris, yadda Allah ta tabbata a gare shi. Isa ko da Salman ya taso ya cinci kanshi a haka, sai ya ci gaba da kama baban shi wajen kula da wannan wuta. Kuma baban shi ya zama yana kaunar shi sama ga sauran ƴaƴan shi, kusan ma kamar shi kadai gare shi. Saboda haka yana tsananin kaunar shi, bai barin shi ma hita. Irin yanda waɗanda suke da tsananin kula da ɗiyansu ba su barin hita, to shi ma bai barin ɗan shi hita. Har dai Allah ta'ala ya sa Salman wata rana ya fita da wani dalili, ya sa ya fita can ka bisa hanya raba aika, sai ya gano addinin Kiristanci. Sai ya je ya burge shi, kuma ya gano ya yi wannan addinin nasu na bauta wuta. Don haka sai ya zo ya nuna kawai zai je ya bi masu addinin Kiristanci. Baban shi ya hana shi, da baban shi ya samu labarin ya biya wajen Kiristoci, kuma Kiristancin nan ya burge shi kawai, sai ya daure shi, yasa aka sa mai mari bai ma ƙara hita. To nan wurin shi kuma ya yi dabara, ya yi alkawali da su Nasarun cewa durar da aka samu, ya tambaya da ina ne ginshiƙin addinin yake, aka ce yana Shamu. Ya ce to durar da mutanen Shamu suka zo, a zo a bashi labari yana nan gida. Aika wata rana sai wasu suka zo wajen harakar kasuwanci, suka zo nan wurin, sai aka je aka kai mai labari akwai wasu ƴan Shamu sun zo. Sai ya yi dabara ya kwance kanshi, dama ya gano yadda zai iya kwance kanshi, sai ya arce ya je ya bi su. Da ya bi su ya je ya zauna wajen wani babban malami daga cikin malumman Kiristoci, ya zauna wajen shi ya nemi alfarman, ya zauna wajen shi ya dora mai hidima saboda ya samu albarka hima, wato malamai hidima. Kiristan ya ba shi dama ya zauna wajen shi, ya yi ta mai hidima, ya yi ta mai hidima, sai da rayuwarshi ta zo ƙarshe. Ƙarshe dai ya gano munafiki ne, ba Kiristan ƙwarai ba ne, bai da ikhlasi cikin Kiristancin. Mutane na girmama shi, suna kimanta shi, shi kuma baya riko da kristancin yanda ya dace, yana ma cutar mutane, yana sa su tattara kudade su yi wane ne din na cuwa-cuwa. Duka Salmanu ya fahimci haka cikin zaman da ya dace. Sai da mutuwa ta zo ta same shi, Salmanu ya ce, to ina son ka mana wasiya wajen wanda zan koma, wanda ka yarda yana da ilimin kristanci. Ya mai wasiya ya koma wajen, ya ce wanda dai yafi kowa sani addinin kristanci yanzu wane ne a duniya, da haka ina ma wasiya ka koma wajen shi. Ya koma wajen shi. Kai haka dai, yanda tarihin shi ya zo ya nuna, ya ta cirata daga wannan malamin Kirista zuwa wannan malami, daga wannan zuwa wannan, dai ta zama da su. Duk wanda ya zauna da shi sai ya kai shi ƙarshe. In rayuwar shi ta zo ƙarshe, sai ya nemi ya mai wasiya zuwa ga wa zai koma. Har Allah ta'ala ya kaddara, wato malamin da ya zauna wajen shi na kristoci na ƙarshe shi mutumin kirki ne, dan ya fahimce su akwai cuwa-cuwa sosai, ya gano kristanci da kyau. To wanda ya zauna ƙarshe wajen shi, shi yana da ikhlasi cikin kristancin shi, yana da riko da shi da kyau. Dan haka da mutuwa ta zo mai, sai ya mai wasiya ya ce mashi, to yanzu dai zancan da ake gaskiya ban san wani wanda yake riko da kristanci ba da kyau, kuma yake da ilimin kristanci, duk mutane sun lalace. Dan haka ni ba zan iya ma wasiya ka je wajen wani ba. Amma wasiyar da za numa, akwai wani annabin ƙarshe wanda za a turo. To mu a iya karatunmu muna ganin muna gab da lokacin turo shi. Saboda haka zan ma wasiya ka tahi yankin da za a turo shi, ka jira in Allah ya kaddara kana da rai zai taso, to ya bashi wato alamomi, ya nuna mai, ya tifanta mai Madina da kuma alamomin itacen dabinan da kenan, duka ya bashi address complete. Yace kai kokari ka nemi wannan wajen, ka je ka jira wannan addabi ne ta shi wasiyar da zanu. Daga jin haka shi kuma Salmanu ya sa a ran shi kwadayin, sai ya je wannan yankin inda annabin zai zo. Dalilin haka Allah ya kaddara mai, ya samu wasu ƴan kasuwa da suka zo daga yankin Larabawa, ya nemi alfarma su taida shi su kai shi can Madina. Sai suka ce ba matsala, ya hau kura, ya hau kura amalanke, suka taida shi. Sai da aka ci tahiya aka yi nisa, inda ko sakin shi aka yi bai iya koma gida. Sai suka ci amana shi, suka saida shi matsayin bawa a wata kasuwa. To da Allah ya tashi gwanin ta shi, sai ya sa wanda ya saye shi, shi kuma wani Bayahude ne mazaunin yankin Madina. Na haka wannan Bayahuden da ya sai Salman al-Farisi, sai ya taida shi. Ko da ya taida shi, Salman yana ganin yankin, sai ya ji wani irin daɗi, wani irin farin ciki. Ya ga karatun da aka mashi ga fasara shi nan a aikace, wurin nan ne dai da aka siffanta mai. Kawai sai ya ji daɗi, yana nan yana tabauta yana hidima ga mai gidan shi, har sai lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun yana Makka ya samu labarin, dan yana bin labarin ruka, ya samu labarin rukan shi, yana jira kawo ba da jima ba, sai manzon Allah kawai hijira ya zo Madina. Da ya ji labarin ya zo Madina, a lokacin ya bi kowace irin hanya sai da ya samu ya je wajen shi. Kuma dama can karatun da aka mai, an bashi wasu alamomi guda uku. An ce inda wannan alamomin suka cika, to kakka ya kwankwanto kawai annabi. Alama ta farko shi ne, in ka gane shi ka bashi sadaka, in ka ce mai sadaka ce bai ci, domin shi ba ya cin sadaka. Alama ta biyu shi ne ka bashi kyauta, in ka ce mai kyauta ce, to yana cin kyauta kuma yana karba. Alama ta uku shi ne yana da wani tambari na annabta wanda yake a nan bayan bayan tsakanin kafadan shi da wuyan, tsakanin wuyan shi da kafadan shi a bayan shi nan wurin. Kenan za ka ga shi kuma wani nama ne yake tattara a nan wurin, akwai gashi-gashi a jikin shi. Aka siffanta mai shi da kyau, aka ce wannan tambari ne na annabta. To Salman al-Farisi ya rike wannan da kyau. Lokacin da Allah ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya zo Madina, mutane na ta tururuwa kan shi, har sai da ma ya hada da mai gidan shi, da mai gidan shi ya gano yana son sai ya je can wurin. Amma ƙarshe dai Allah ya sauƙaƙe mai hanya, ya samu ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuwan shi na farko sai ya kai mashi wato wani dabino, sai ya ce wannan sadaka ce na kawo. Sai ya koma gehe ya zaune, yana kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rarrabewa sahabbai shi, shi bai ci ko ɗaya ba daga ciki. Daga nan sai ya tashi ya tafi shi. Da ya dawo bayan kwana biyu, ya ƙara dawowa, sai ya zo da kwatankwacin wannan, sai ya ce wannan kyauta ce na kawo. Sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci, kuma ya rarraba wa sahabban shi daga ciki. Sai ya ce tau, alama bi ta tabbata. Aka ce wata rana ya yi wani zuwa, dama zuwa yake, sai ya zauna majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi shiru yana sauraron abin da ke faruwa, yana karanta su. To wata rana sai aka je wajen wata janaza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana tahiya, shi sai ya dawo bayan manzon Allah, yana ta kokarin, sai ya leko daga cikin ko da manzon Allah ya haɓa mu da abin da yake ne sai manzon Allah da gangan sai ya sabke ma yahin shi da ya kasa kasa da shi sai ya gani da kana gani sai ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka dan haka ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa sahabban shi cewa to ya kamata ai cikaro cikaro a samu a ento Salmanu daga hannun wannan bayahuda ya gaya mai irin halar da yake sha ga hannun shi dan haka dai yaje manzo Allah ya ce ka je kai magana da mai gidanka idan zai enta kai ga ko nawa yake so a bashi mai gidanka wai tsanani yaga ya kudi masu yawa kuma banda kudi yace kuma sai an dasa mai wato itacen dabino masu yawa ina tunanin itacen dabino 500 yace yake so a dasa mai ɗan kananu banda kudaden da za a bashi yazo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takenan kai tsaye aka samu wani sahabi yace ni na bada kaza wani yace ni na bada kaza aka hada kudin jimilla aka mika mai aka ce je ka kai manzo Allah yace mu za mu raka shi a dasa wannan itacen dan haka aka je itacen dabino na farko manzo Allah ya dasa shi da hannun shi sauran sahabbai su ma suka yi ta dasawa aka yi ta dasa sai da aka dasa wannan itacen dabinon gaba daya aka ento Salman dan haka manzo Allah yace Salmanu minna ahlul bait amma ne yana daga cikin mu ahlul bait dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya enta Salman to wannan shine takaitaccen wato labarin Salmanul Farisi radiyallahu anhu dan haka kuma yar rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah karbiran manzo Allah yana nan kana nan da ran shi da ran yasa wasu malamai suke cewa Salmanul Farisi babu sahabin da yake da irin shekarun shi domin shekaran shi 330 wasu suna cewa 360 ma gare shi wasu kuma suna fadin kasa ga haka dan haka dai Salmanul Farisi radiyallahu anhu to ka duba an ka dibi irin rayuwar da yake da fastoci ko da manyan malaman kristoci ya rayu da wannan Allah ya karbi ran shi ya rayu da wannan ya jima ko ma dai shekarun su basu kai haka nan ba yana da dai shekaru masu yawa to wannan hadisin Salmanul Farisi radiyallahu anhu ya rawaito shi yace na hana rasul laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nastaqbil alqiblata bighaiti albawl haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu muhuskanci alqibla da bayan gari ko bawali aw an nastanjiya bi yamin ko kuma mai tsarki da hannun dama aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar ko kuma mai tsarki da wato dutsen da bai kai uku ba aw an nastanjiya bi raji'in ko kuma mai tsarki da kashin dabba aw azmin ko kashi rahu muslim ya rawaito shi to wannan hadisin zamu ga cikin shi akwai hana-hana guda nawa hana-hana guda kusan hudu hani na farko shine hani game da fuskantar alqibla da bayan gari ko da bawali hani na biyu an yi hani game da yin tsarki da hannun dama hani na uku an yi hani game da yin tsarki da dutsen da bai kai uku ba hani na hudu shine an yi hani yi tsarki da kanjilo ko kashi wannan hanin na farko shine fuskantar alqibla lokacin da mutum zai yi mi lokacin da mutum zai yi bayan gari ko bawai an hana mutum ya fuskanci alqibla kamar yanda irin haka ya gabata ko mun karanta irin shi ko mun karanta irin shi ba to ma'ana wannan dai ne dai daga cikin ladubba na biyan bukata lokacin da mutum zai yi bayan gari ko bawali an hana shi ya fuskanci alqibla kuma an hana shi ya ba alqibla baya sai dai ya kauce mata kenan idan alqibla kasar su tana gabas to shi sai ya kalli ina sai ya kalli arewa ko kudu idan kuma alqibla kasar su tana yamma sai ya kalli ina arewa ko kudu idan alqibla kasar su tana arewa sai ya kalli ina gabas ko yamma dan haka wannan ya danganta daga inda kasar ku take dan in an ce alqibla ne ake ni da alqibla ka'aba ko ita sai alqibla wanda bai sani ba an ce mai alqibla sai ya ce gabas saboda shi a kasar su alqiblar su gabas ne to ba matsala in ka ce gabas saboda anan mu alqiblar mu gabas ne amma dai asalin alqibla ba gabas bane ka'aba ita ce alqibla tana yi ba in ka tai cana kaga abin ya saba ko ko kuma in ka je wata kasa can tsallaki sai kaga ashe su alqibla wajen su ba gabas bane na an tambaye ka ina alqiblar mu take sai ka ce mahudar rana to akwai inda in ka je mahadar rana ne alqiblar akwai kuma inda in ka je wato kudi ne ko arewa nan ne alqiblar dan haka ya kamata da ya kasancewa al-qibla ita ce Ka'aba, kuma Allah ta'ala ce wai wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara, duk inda kuke a duniya to ku juyar da huskokinku a can wajejan. Dan haka juyawa a kalle ta, shi yasa kaga waɗanda ma suke wajen Ka'aba su kewaye ta suke, ko a ga aka kewaye ta wani ya kalle ina, wani mahudar rana, wani mahadar rana, wani ya kauce. Saboda haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a huskanci al-qibla, saboda al-qibla ana huskantar ta ne saboda ibada. To tunda saboda ibada ake huskantar ta, kenan yana cikin girmamawa gare ta kar a huskance ta akan wani abu na kazamta, domin girmamawa a gare ta. Saboda haka wannan hadisin ya yi nunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana huskantar al-qibla lokacin bayan gari ko kuma lokacin. To amma akwai hadisin Abdullah ibn Umar, yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda yake cewa ya hawo ɗakin Hafsa wata rana, ko Abdullahi ɗan Umar, Hafsa ƴar uwar shi ce, ko ya Umar ibn al-Khattab. To ya je gidan ya hawo ɗakin, me ya kai shi ya hau saman ɗakin? Allahu alam, kana yi wa wata bukata ko wani aiki ko kuma irin wasan yara, ko tunda yaro ne shi a lokacin. To ya dai hau can saman ɗakin, yace sai ya cinkaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana biyan bukatun shi, mustaqbil ash-sham mustadbir al-ka'aba, ya huskanci sham ya ba ka'aba baya. To wannan riwaya, wanda wannan hadisi amma naji wani dan kalaka to wai yana zagi akan shi, yana reni ne da wulakanta annabi. Dan haka muka ce maku hadisai ku sake su, cikin su akwai cin mutunci annabi, in banda cin mutunci yanzu wani ma cewa ya hau saman daki ya ga annabi yana bayan gari, wai dan kalakatan sai yace yanzu in uban shi ne ya gani ya zo ya ce ya gane shi, saboda shi jahili ne, daƙiƙi ne, wai yana son ya nuna mutane kamar hadisai suna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko irin yanda wata rana wani dan Kano shi ma ya dora jawo wasu hadisai, ko yana son ya fasara su cewa wai hadisan suna cin mutuncin annabi. Shi kuma kokariya ne, kadun yankiru lamar udhaw ash-shams min ramadi, mutum yakan iya yayi musan hasken rana saboda ciwo ido da yake, a ce ga rana nan ta wato, yace kai shi duhu yake gani, yau matsala ne, dole kaga duhu saboda idan ka yana da matsala. Don haka mutum wanda yake da lalatattar zuciya da irin takafurai arna wanda ba su da imani, baka ga yanzu hatta na saru ba, musamman mutanen Faransa suna karatun musulunci, amma su me suke gani? Banna suke gani da kuskure, ko in sai karanta hadisi an ce annabi ya ce umirtu an uqatila an-nas, mu sai mu tsora ganin shi da ma'ana mai kyau muna fassara shi, su kuma ha sai su tsora ganin ta'addanci, su kawai abin da yake haska masa annabin ta'addanci. Bu'istu baina yaday sa'a bisayf, an turo da takobi gaba ga alkiyama sai su tsora ganin tokaji da takobi aka turo shi, shi yazo da ta'addanci, ba haka suke fassarawa ba su? Haka suke fassarawa, suna nan suna karatu suna wallafa wallafa suwa, musamman mutanen Faransa, su sai su dora fassara ayoyin Allah da hadisai da wata fahimta karkatatta irin ta kafiri da mai duhun kai, mu kuma kau sai mu fassara shi da fassara mai kyau irin ta musulmi wanda suka yarda da Allah, suka yi girmama annabi. To haka nan ne shi ma dan kalakato, saboda karkatacce ne, baudadde, lalatacce, wulakantacce, tozartacce. Don haka sai ya zamana idan zai fassara ire-iren waɗannan hadisan, sai ya fassara su da karkatacciyar fassara irin wadda ta dace da ta kafirai. Amma tsakani da Allah musulmi ya ce wai yanzu ya zai ce ya hau saman daki ya cin kai manzon Allah yana bayan gari kaza da kaza, to kamance da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake faruwa gidan shi umarni aka ya dora faɗi. Yanzu idan kai mu'amala da matarka ta zo ta gayi ta yi zunubi ta bukeke wanda yana iya kai ta wuta, kai ma idan ka gayi, amma su matan annabi faɗi suke saboda karatu ne, kuma Allah ya masa umarni ya ce wa zukurna ma yutila fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma, ku dora ambata abinda ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da sunnar annabi, duk abinda yake faruwa Allah ya masa umarni su dora ambatawa mutane. Aisha take ba da labarin wahayi ma ya dora sauka tana cikin bargo guda ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu in wani abu ya faru ko sallama aka yi wa mai gida yana tare da matar shi, sai ta zo tana haɗi, ai kaga ta ci amana, ko ta yi cin amana aure, kuma za ta samu zunubi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kususiyya wadda wani ba ya da irinta. Shi duk abin da ya fito daga gareshi ambata shi karatu ne, karantarwa ce, ilmantarwa ne, fadakarwa ne, nusantarwa ne, shiryarwa ne, amma wani daban babu dan haka kai da zaka cewa in yaga uban shi ai ba zai fadi ba saboda uban shi ba abun koyi bane uban shi idan yaga uban shi yana bayan gari sai ya kyale saboda me saboda in yaga ya ci mutuncin uban shi ya tozarta shi bai girmama shi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me ma'ana fi rasulillah ai fi sha'ani rasulillahi kullihi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba abun koyi ne ga mutane saboda haka ake karantawa don ayi koyi da shi shi kuma kaga dan zaka ci wayan uban shi ne Allah bai shi ayi koyi da uban shi ba dan haka dai wannan dan kalakato yana fadin irin maganganu ne wanda suka dace da kwafalen shi masu duhu to abinda nake so in gai shine wannan hadisin na Ibn Umar cikin shi ya nuna manzon Allah ya ba Ka'aba baya ko ya huskanci Sham to shi da malamai suka hada hadisan suka ce ya za a hada su ga wannan yace sai malamai suka fadi maganganu guda biyu akan su magana ta farko shine malaman da suka yi fatawan cewa kawai bai dace ba a huskanci alƙibla ko kuma a bata baya da bayan gari ko da bawali ko a cikin sahara ko a cikin gidaje kawai bai dace ba dalili shine domin wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana suka ce shi kuma wancan na Ibn Umar ya inganta da riwaya Bukhari da Muslim ne shi ma ko sai suka ce wancan riwayar ta Ibn Umar za a daukan ta a matsayin wato khususiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abu ne wanda yake bance shi kadai suka ce domin idan manzo Allah yayi hani game da abu ko yayi umarni da abu sannan kuma yazo ya aikata sabanin shi to ana daukar shi aikin shi matsayin hususiya ke bantacce ne gare shi mu za mu bi umarnin shi dan haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake banta ya haka amma mu tunda yace karmi karmi wannan shine fahimtar Ibn Taymiyyah kuma shine fahimta almajirin shi Ibn al-Qayyim kuma shine mazhabar Abu Hanifa da Hanafawa kuma shine mazhabar Hanabila a wata riwaya daga cikin riwayarsu dan Hanabila su suna da riwaya biyu a cikin wannan mas'alar to a wata riwaya wannan mazhabar Hanabila ne idan suna ganin cewa ko a cikin daji ko a cikin sahara ko a wajen sahara ko inda ke da katanga ko inda ba katanga kawai mutum ba zai fuskanci alƙibla ba in zai bayan gari ko bawali saboda girmama alƙibla wannan shine fatawansu kuma wannan fatawai ita ce da dama daga cikin malamai suka yi ruko da ita musamman na baya-baya saboda fatawi ne na muhaqqaqai su kuma Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim an san su muhaqqaqai ne sai sun tantance sun hada nasoshi sannan suke fitar da hukunci guda yasa Ibn al-Qayyim cikin sharhin da yake yi har yake cewa yau in muka ce sai cikin sahara mu huskanci ka a cikin sahara ba za mu ba Ka'aba baya ba za mu huskance ta ba amma in akwai katanga min iya huskantar ta ko mu bata baya yace yau ai aka duba cikin sahara ma duk dajin da mutum zai shiga to shi ma ba a rasa wasu duwatsu manya a koma ina ne dan tsakanin shi da Ka'aba dole sai an samu gine-gine da manyan duwatsu da waye yace kenan shi ma ya halatta ya huskanci ta ko ya bata baya dan haka shi dai bai ga wani dalili ba na cewa kana cikin wurin da ke da katanga dan haka ka iya ba alƙibla gaba ko ka bata baya dan haka shi a fahimtar shi wannan kawai abu ne ke bantacce ga manzon Allah mu za mu yi aiki da cewa za mu girmama Ka'aba ba za mu bata baya ba za mu bata gaba ba ko da a cikin gida ko kuma a cikin daji wannan shine sai fatawa na biyu magana ta biyu shine maganar malaman da suka ce wato wannan hadisin na Ibn Umar ya sa kenan za a fahimtar cewa in a cikin gida ne cikin banɗaki wanda yake da katanga to babu laifi idan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya amma in a cikin sahara ne to nan wurin mutum nan ne mutum ba zai bata gaba ba ko ya bata baya sai dai ya saba ma wajen alƙibla ya kauce mata yana wannan kuma shine fatawan al-a'imma Imam Malik da Imam Shafi'i da riwaya daya daga cikin riwayoyin Hanabila tana ce suna da riwaya biyu su ma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal daya daga cikin riwayoyin su kenan tare da waɗannan a'imman yake yana sai mu fahimci cewa kauli na a'imma guda uku Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal a fatawan su shine idan mutum yana cikin wurin da yake da kewaye akwai katanga to babu matsala ya iya huskantar alƙibla kuma ya iya bata baya saboda hadisin Abdullahi ibn Umar in kuma mutum yana cikin sahara inda ba kewaye yake ba zai yi bayan gari ko bawali to nan ba zai fuskanci alƙibla ba, kuma ba zai bata baya ba saboda aiki da wannan hadisin. Kenan wannan shine maganganun malumma akan wannan mas'ala, akan kuma wannan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Sai hani na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da annastanjiya bil yamin, ay istinja'i da hannun dama. Abinda ake cewa al-istinja'u, al-istinja'u shine izalatu atharil kharij min as-sabilain, gusar da kuhan abinda yake hutawa daga kofa biyu, bayan gari ko bawali. To gusar da wannan kuhan shi ake cewa mi al-istinja'. Idza kana bil ma'i yusamma al-istinja', wa idza kana bil ahjari aw nahwiha yusamma al-istijmar. Kenan in an yi shi da ruwa istinja'a kenan, in kuma an yi shi da duci ko kuma wani abu wanda yake zama madadin duci, to shi ake cewa istijmar. Kenan gusar da dai kuhai shine al-istinja', wannan inda ruwa ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kenan mutum yayi amfani da hannun shi na dama a wajen tsarkake, wajen bayan gari ko wajen bawali. Wannan kuma ya gabata irin shi, saboda hannun dama ana amfani da shi wajen girmamawa da mutuntawa da ababe masu tsafta da tsarki, amma ba amfani da shi wajen ababe na kazamta. Aw an nastanjiya bi aqall min salatati ahjar. Kenan hani na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da ayi tsarki da dutsen da bai kai uku ba. Kenan wannan ya nuna ya halatta mutum ya tsarkake bayan gari ko ya tsarkake bawali da abun da ba ruwa ba, don takan yi mutum bayan gari ya kama shi ko bawali wajen da babu ruwa kusa, ko to kaga sai ya amfani da wani abu wanda ba ruwa ba saboda saukin shari'ar musulunci, duwatsu ko kuma wani abu wanda ba duwatsu ba. Idan duwatsu ne ko kuma wani abun ne daban, to ana son dai karamci ya zama ya kai guda nawa, guda uku. Kaga an gayi karamci amma ba a gayi yawanci ba. Idan kai amfani da guda uku ka goge wurin ya gugu da kyau, shikenan ka tsarkaka. Idan kuma kai amfani da uku bai gugu ba bai wanku ba, to kana iya karawa. Wajen yawa ba adadi, amma wajen karamci akwai adadi. Karamci shine guda uku, daga uku zuwa sama, zuwa barkatai. In sai ka yi sau 100 sannan tsarkaka sai ka yi sau 100, amma kasa ga uku in ka goge sau daya bai wanku ba, ko da kai kana ganin yan kuto a shari'ar Allah kai baka da tsarki. In ka wanke ko ka goge, in ka shafe ko ka goge sau biyu bai gogo ba, ko da kana ganin ka tsarkaka, to an hana wannan tsarkin a musulunci bai tabbata ba. Kenan dole a shari'ance sai ka shafe ko ka goge sau nawa, sau. Kenan kasa ga haka ba za a yi ba. To sannan wasu malamai sun yi bayanin cewa shin wai gugai goge wacce ake lura da ita ko kuma adadin ne ake lura da su? Wasu malamai suka ce goge wacce ake lura da ita, don haka in ka samu duci mai kwar uku sai ka goge da wannan bangaren, ka iya jirkito wancan bangaren shi ma ka kara goge, ka in dai ya gogu shikenan ya wadata su. Suka ce domin abinda ake lissaha shine gugal ba adadin ducin ba, don haka aqalla min salasa ahjar. Wannan wajen malaman da suke da wannan fahimtai suka ce ba ducin bane da kanshi, a goge wacce da kanta. Don haka idan da duci ɗaya zaka yi guga guda da shi, to sai ka nemo guda uku. In kuma babban duci ka samo wanda yana da bangarori guda uku lahiyayyu wanda kana ganin ya wadata su da kai wajen wanke, wajen gogewa, to kawai wannan ya wadata su. Haka malamai suka ce haka ma ana iya amfani da abin da ba duci ba, duk wani abin da yake da tsarki wanda za a iya gogewa da shi, ko wata takarda wadda ba ta da rubutu, abin girmamawa, ko kuma wata dukkanin wasu tsumma, ko dukkanin wani abu mai tsarki ka iya amfani da shi, ko kuma irin abin nan lotus wanda ake amfani da shi yanzu, ko wanda za ka same su ma da yawa daga cikin makewayu za ka samu, za ka tarra akwai su, ko an al'aje. To kaga irin wannan sai ka jawo ka shashahi in ba ruwa. Don haka shi tsarki wannan yana da halaye guda uku, ko dai mutum ya yi shi da ruwa zalla, ko shi ne al-istinja', ko kuma mutum ya yi shi da wani abu wanda ba ruwa ba, duwatsu ko wani abun gogewa ko wani abun shahewa, shi ne al-istijmar, ko kuma mutum ya haɗa biyun gaba ɗaya. Kenan tsarki yana da halaye uku: yi da ruwa kaɗai, yi da wani abu wanda ba ruwa ba, hada wani abu da ruwa shi kuma wannan na ukun shine mahihici domin malamai sun ce dalilin shine Allah yayyabi mutanen uba yace fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu wallahu yuhibbul mutahhiri yace ya yabe su saboda su a abibi suke hadawa in suka goge suka goge suka goge kuma sai su kawo ruwa to sai wasu malamai suke ganin hadabin shine mahihici kuma ya hika yawa makura wajen tsarki duk mutumin da zai shashashe ya goggoge sannan ya kawo ruwa to zai zama mutum mai tsarkaka dan haka Allah yayyabe su yace mazaje ne wanda suna son su tsarkaka shi kuma Allah yana son masu ne masu tsarki to dan haka yin wannan shine mahihici hani na hudu aw an nastanji bi raji'in aw azmi ko kuma mi tsarki bi raji'in da kanjilo kashin dabbobi ko shine raji'i kenan duk abinda dabbobi suke fitarwa na bayan garin su wanda shine ake cewa as-samat da larabci ko taki to al-asmida gaba daya al-asmida wanda suke busassu kenan koda yana da tauri dan ka iya samun nan raƙumi ko ka ji shi kirkirke ko na saniya ya bushe ya tauri kana gana ana iya shafi ba da shi lahiya launi to ba za ka yi amfani da shi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to in ka an hana na dabbobi ba azancin na dan adam ko eh ko da ka samu dan adam shi ma ya bushe kace bari ka shahi da shi ba a wannan zancan aw azmin ko kuma kashi kenan anan shi wannan hanin yana nuna mana an hana yin tsarki da abu biyu abu na farko shine bayan garin da yake hutawa daga dabbobi gaba ɗayan su kuma ce irin dabba ce ina wannan ba a tsarki da shi na biyu shine kashi shi bayan garin da ke hutawa daga dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gayi dalili ya ce domin abincin aljannu ne abincin ɗan uwanmu ne aljannu idan da abincin aljannu ne kenan bai kamata ba ka sa mashi datti ko suna amfanuwa da shi duk abinda ake amfanuwa da shi bai dace ba kai ka wulakantar da shi to wannan kuma shi ma karatu ne ɗan abinda aljannu za su amfana da shi an hana a musulunci ladabi ne daga cikin ladabba na musulunci ba za ka bata shi ba to balle abinda ɗan uwanka wanda kake gani ɗan adam suke amfanuwa da shi ka zo ka gurbata shi ko ka bata shi sannan kamar yanda kuma wata kila akwai hadisi nan gaba zai zo daga cikin dalilan da suka sa aka haramta yin amfani da bayan gari domin shi bayan gari bai da tsarki abinda bai da tsarki kuma bai tsarkakewa sai mai tsarki ke tsarkakewa to shi kuma bayan gari baya tsarkakewa kaga kenan wannan dalilan guda biyu suka sa shi aka hana yin tsarki da shi shi kuma kashi dalilin da yasa aka hana yin tsarki da shi shine domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk ɗan adam in suka yadda kashi to Allah yana lullube wannan kashin da tsokoki in aljannu suka gani sai su amfana ai shi ma saboda aljannu ne su yi mi su amfana saboda haka aka hana ayi tsarki da shi ma idan da ka samu wasu ɗan filo su ce ba an shayar da ba kuma ake ganin nama haka ce mai to wannan lamari ne na gaibi mu musulmi dama mun yi imani da gaibi lullube shi da nama aljani ya gani ya amfana wannan tsari ne na gaibi amma tunda manzon Allah ya bada labari to as-sadiqul masduqu ne shi babu shakka babu kwankwanto gaskiya ya faɗi kuma mu mun gazganta shi 100% babu kwankwanto ko miskalar zarra a cikin zakatan mu akan haka saboda haka wanda yake shi dan filo ne ko dan iska to zai ci gaba da kwankwantan shi amma cewa sai an gani wannan ba zancan musulmai bane ba dan haka kenan wannan hadisin dai akwai karantarwa a cikin shi mitarin yawa daga cikin darasin da ke ciki ya karantar da mu girmama Ka'aba dakin Allah al-qiblar musulmi daga cikin darasin da ke cikin shi ya karantar da mu wato ladabi na bayan gari da bawali ba a fuskantar al-qibla kuma ba a bata baya kamar yanda wannan riwayar zata zo ta kara tabbatar da haka daga cikin karatun da ke cikin wannan hadisin akwai wato karantar da mu kamala da cika na shari'ar musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji wani nauyin yin bayani ba akan waɗannan ababan domin shari'ar musulunci kammalallar shari'a ce ta zo da duk abin da dan adam yake da buƙatuwa zuwa gare shi daga cikin darasin da ke cikin shi shine akwai karantar da mu girmama dama cewa hannun dama ana amfani da shi wajen ababe na karamci da girmamawa cikin darasin da ke cikin shi akwai hana taba bayan gari da hannun dama. Daga cikin darasin da ke cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa wato nisabi na abinda ake tsarki da shi wanda ba ruwa ba shine guda uku, duci uku shine nisabi. Idan ya zama nabi to bai kai nisabi ba za a yi amfani da shi ba. Daga ciki kuma akwai karantar da mu wato cewa an hana yin amfani da abu biyu shine bayan gari na dabbobi da kashi. Sannan ciki kuma akwai karantar da mu cewa duk wani abu mai tsarki mai tsarkakewa ya halatta ai amfani da shi, duk abin da yake mai tsarki busasshe to ya halatta mutum ya amfani da shi, domin cewa banda bayan gari na dabbobi banda kashi to shi ma kanshi dalili ne akan cewa dukkanin abin da ba shi ba har da shi. Kenan duk abin da ka samu wanda ba wannan ba ka tabbatar da yana iya tsarkake kada kyau to kana iya amfani da shi wajen tsarkakewa. Walisaba'a na bi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu as-saba'a wato su ne guda bakwai ko ashabu sunan al-arba'a da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma wa Bukhari da Muslim. An abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu zance akan shi ya gabata, la tastaqbilu al-qiblata, yace kar ku fuskanci al-qibla bi gha'itin aw bawli, da gha'idi ko bawli, walakin sharriqu aw gharibu, sai dai ku fuskanci mahudar rana ko mahadar rana. To kaga shi yasa aka ce ya kamata ka san al-qibla shine ka'aba ko, amma in kace al-qibla shine mahudar rana to wannan hadisin baka gane shi haka mutu. Don ba ka fahimtar yanda ake dosa, zaka ga an ce ya za a yi, zaka dore cewa to ya akai an ce ka a huskanci alƙibla kuma na an ce a huskanci mahudar rana, da saboda kai baka san alƙibla ban ainan Madina ake magana, su kuma Madina mahudar rana ba na alƙibla su take ba, kuma mahadar rana ba na alƙibla su take ba. Alƙibla su tana daga ina? Ash-shimal. Ina ne shimali da Hausa? Kudu ko arewa? Arewa ko? To guda dai daga cikin su. Don haka su alƙiblan mutanen Madina tana shimal, da tunda tana shimal kenan wanda ya kalli sharq ko ya kalli gharb bai fuskanci alƙibla ba kuma bai bata baya ba, da shi aka ce sharriqu aw gharibu. Mu kuma kaga sabanin su ko, mu alƙiblan mutana ina? Tana sharq. Don haka mu za mu kalli ash-shimal ko mu kalli al-gharb, in mun kalli shimal ko gharb to ba mu fuskanci alƙibla ba kuma ba bata baya ba. Kenan wannan shine abin da shi wannan hadisi yake nuna. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. دغ عائشة يردن الله تتبت أغريتا للي من ذا الله تيراد أمنش الله ستبت أغريش ياتي دو واند يجي وجن غائي دي تو يسترش. رواه أبو داود معنا دو واند زي جي إبا ينغري تو يأوي يأويا دغ متاني يساموني إتشي يلاهي بانش كو كما واتو واند دوشي كو وان أبو واند دي جماع بذاسة دورة غنينش با. Amma ka fito ga kanan firi falo kiri-kiri, wannan kuskure ne. Kenan wannan ya nuna suturcewa. Sannan kuma hadisin ya nuna cewa falestatir, wannan ya nuna suturce al'aura. Dan falestatir uyan da ake nihin kai dan kaka bayyana al'auran ka ko, yana bayyana dole ne musulmi ya bayyana ya dora boye al'auran shi. Duk musulmin da baya kokarin boye al'auran shi bai dauki kanshi komai ba, shi bai da damuwa, duk inda bawali ya kama shi sai ya sakaka kawai saki ya tai, shi bai da damuwa a kawai kai ba musulmin kirki bane, baka da ladabi daga cikin ladabba na musulmi. Sannan kuma har al'adun mu ma sun saba mu haka, baka da murua. Rahu Abu Daud. Wa anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min al-gha'it qala, daga gare ta lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya fito daga ga'idi yana cewa ghufra nak. Akhrajahu al-khamsa wa sahu Abu Hatim wal-Hakim. Shi ma wannan hadisi yana karantar da mu wani ladabi daga cikin ladabba na bayan gari, shine cewa duk mutumin da ya fito daga wurin da aka tanada domin yin bayan gari to da ka fito daga wajen sai ka ce mi ghufra nak. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, me ma'anan ghufra nak? Gafaran ka nake nema. Wannan ghufra nak maf'ulun bihi ne li fi'lin mahzufin taqdiruhu as'aluka ghufra nak, yana shine taqdirin shi as'aluka ghufra nak, domin ghufra nak kaga ai da fataha yanzu ko, dan nasaba shi kuma maf'ulun bihi ne, maf'ulun bihi ne mansubun, amma fi'lin an shahi shi ana kaddara shi da as'aluka. As'aluka ghufranaka shine ma'anan shi, daka ina roƙanka gafaranka ya Allah. To anan ne malamai suka kawo tambaya cewa to mi manzon Allah yayi na laifi a cikin bandaki wanda yasa yake roƙan gafaran Allah bayan hutawa, sai suka amsa da amsoshi guda biyu. Wasu suka ce dalilin haka shine manzon Allah yana zikiri a kowane hali, ko ina zikiri yake bakin shi baya yankewa game da ambaton Allah. To amma in ya shiga ban daki nan wuri ne wanda bai dace ba ambaci Allah ko? Dan haka dole sai ya yanki. To shi a matsayin shi da matsayin shi wajen Allah yana ganin wannan tawaya ce gare shi a ce ya dauke wannan ɗan mintuttukan bi ambaci Allah ba. Dan haka wannan tawaye ba zunubi bane yayi. Kawai wannan tawaye ce yake kallo sai ya ce ina roƙon gafaranka ya Allah. Dalilin haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadin wato gufuranaka. Wasu kuma malamai suka ce a dalilin fadin gufuranaka shine domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yafi kowa godiya ga ni'imar Allah. To yana cikin manya-manyan ni'imomi kamar da can karatun baya na fadi ko ka samu ka zo bayan gari ya huto su bulƙaƙar lahiya law bai laƙe ba. Domin wannan bayan gari ko bawali idan ya laƙe yake hutawa to matsala ce za ka cutu. Ci cututtuka za su iya kama ka kai ba cututtuka ba mutuwa ma za ka yi insha Allah mutuwa za ka yi in ne kaga yake hutawa bayan gari ko bawali yake hutawa akai kawai bai hutawa ko to ka fara wasiya akwai matsala ashe ya huto lahiya law ba tare da an samu tangarda ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce to kai kuma dan adam godiya ga ni'imar Allah kai ka sashe ni akan haka saboda kasawa akan gode ma Allah akan wannan ni'imai babba sai sa in manzo Allah ya huto sai ce gafaraka dai nake roko ya Allah domin wannan babban ni'imai ni ba ni iya gode mata dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah shine wanda yake cewa subhanaka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika wani mai hikima yace tabaraka man shukrul wara anhu yakasuru likauni ayadi judihi laysa tuhsaru fashakiru ha yahtaju shukran li shukri hakadhalika shukru shukri yahtaju yushkaru fa fi kulli shukrin ni'matun ba'da ni'matin biduni tawa'in duna hashukru yasghar faman rama yaqdi shukra wajibiha hatta shukra wajibiha ko to ala kulli hal baitun zuwa karshe wannan mai baitocin cewa yayi albarkatun Allah sun yawaita wanda godiyar bayi ba ta iya tana kasa cike gurbin ni'imar shi to fashakiru ha duk wanda ya gode ne ni'imar Allah ya hataji shukran li shukri ha yana buƙatar wata godiya akan wannan goje in Allah ya ma ni'ima kuma sai ka gode waye ma ni'imai ka gode eh ta ma godiyar da kai wata ni'imai ce yama haka inda ga dama da sai saka cikin buturu amma ita ma godiyar da yama ya maka ni'ima ka zama cikin wanda suka gode sai sa yace fashakiru ha ya hataju shukran li shukriha mai godiya ga ni'imar Allah yana buƙatar wata godiya domin godiyar da yayi ma Allah ita ma ni'ima ce kazalika shukru shukri ya hataju shukran yace haka ma ita ma godiya tana buƙatar godiya yace fa fi kulli shukrin ni'matun ba'da ni'mati a cikin kowace godiya ni'ima ce bayan ni'ima duk in kai godiya to wata ce ita ma sabuwa yace dan haka kwata-kwata mutum ba zai iya ba wanda ma yace sai ya gode ma Allah yanda ya cancanta a gode mashi to ƙarya ce yake yi wannan idan mutum yace shi billahi allazi sai ya gode ma Allah kawai sai ya gode ma yanda cancanta shine yace fa marra mai yaqdi haqqo wajibi shukri hata hammala dhimna shukri ma huwa akbar yace yanzu cikin wannan godiyar ma da yake sanya ya ma daukan makan shi dubin da ma ya hi girma ya kwaso wani abu mai girma yace shi billahi allazi sai ya gode ma Allah ko to ya tabbuko mu ban abinda yanzu watakila dama shi yasa wata rana an ce annabi Dawud yace ya Allah ya zani in gode maka da yi irin wannan tunanin yace ya rabbi kaifa ashkuruka in ana sallaitu fa min indika wa in ana ballagtu risalataka fa min indika wa in ana tasaddaqtu fa min indika fa kaifa ashkuruka ya rabb yace idan nayi sallah ni'ima ce daga wajenka kamman idan nayi sadaka ni'ima ce sako da ka turo ni da shi na annabta in na isar ni'ima ce kamman wai ya zani in gode ma sai ƙara mana kake ni'imomin sai Allah ya ce mashi al'ana shakartani ya Dawud ai yanzu kan mana godiya kam ya kai Dawud yarda da Allah ya ma ni'ima shi ma nau'i ne na godiya Allah yana son in ka samu ni'ima ka yarda ka dora muku ba Allah yake mai arziki kana rayuwa talakawa wai ka a gano ka akwai kusan mutum mara kai wanda yake irin wannan rayuwar haka Allah ya baka arziki amma kai kullum in ka ji ma ana kuka kai ma sai ka kama ai tai wallahi haka dai ne rayuwar nan muna karɓar hisabi kai ta maganganu irin na wanda ba su nuna godiyar Allah wa amma bi ni'mati rabbika yasa Abdullahi ibn Umar cikin addu'o'in shi yake cewa Allah ina roƙonka ka sanya ni cikin masu godiya ga ni'imarka masu yabo akan ni'imarka kuma masu gayin ni'imanka da bakin su yar Allah Allah yana mutun ni'ima Allah yana son ya dora bayyana dora gai ka boye kai rayuwa ta talakawa ranar kiyama a tare ka cikin masu arziki kasan akwai wasu mutane sai sun ga surprise ranar kiyama wallahi kana ganshi yana zuwa hamata yana wahala yana fama ranar kiyama kawai sai ganshi Allah ya su da manyan manyan masu kudi wanda ake zanawa a duniya ganshi sai ganshi lahin su karasa yani akai kana shi wancan matsayacin na duniya yani akai kuma ya zama haka da haka dai muna son mu yi da kaiwa karshen babin bari mu dan zabga da gudu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahzarin fa wajadtu hadarani wa lam ajid thalithan fa ataytu bi rawsatin fa akhadahu ma wa alqa ar-rawsa wa qala hadha rikisun akhrajahu al-bukhari zada ahmad wa ad-darqutni itni bi ghairi hadha ibn mas'ud yarra Allah tabbata gare shi yace bayan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen bayan gari fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar sai man umarni in zo mai da duwatsu guda uku fa wajadtu hajarain sai na samu duwatsu guda uku walam ajidi thalathan sai ban samu na uku ba fa ataytuhu bi rawsatin sai na zo mai da wani kashin dabba fa akhadahuma sai ya karbe su wa alqar rawsa ya jefar da wannan kashin dabba wa qala hadha dakisun yace wannan kazamta ne najasa akhrajahu al-bukhari zada ahmad wa ad-darqutni itni bi ghairiha yace ka zo mana da wani shi kana wannan hadisin cikin shi akwai irin karatun da ya gabata na cewa ana son mutun ya amfani da duci uku mai alal aqalli kenan daga uku zuwa saman sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jiwa da wannan shi ma cika akwai nuna cewa ba a yi amfani da shi domin wanda ana amfani da shi manzo Allah ba zai yi jiwa da shi ba wa ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azmin awratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a yi tsarki da kashi ko kuma bayan gari wa qala innahuma la yutahharan yace kuma lalle su biyun nan ba su tsarkakewa rawahu darqutni wa sahahu to kaga wannan shi ma illa ne daga cikin ilal wanda muka gani a can baya wanda dalilin da yasa aka hana amfani da su domin ba su tsarkakewa annabi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-bawl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ne mu tsarkaka daga bawli fa inna amma ta'dabil qabr minhu lalle mashi yawan azabar kabari daga gare shi ne rawahu darqutni wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana son musulmi ya nemi tsarkaka daga bawli neman tsarkaka daga bawli ta huskoki guda biyu huska na farko shine lokacin da mutum yake cikin bawalin yayi iya iyawan shi kan bawalin ya waltsan mashi kai ya waltsa ga kayan shi ko ya waltsa a jikin shi shine neman tsarkaka ko sannan huska ta biyu shine in ya riga ya taba jikin shi ko ya taba kayan shi to yayi kokari sai ya tsarkake kayan shi wannan shine wato al istinzahu min al bawl domin istinza shine talabun nazaha an nazaha kuma at-tahara ko dan haka anan ku nemi tsarkaka daga bawal kenan ku iya iyawan ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko dan yaro ga dauka idan ya mai bawali sai yayi yawaruwa domin ya ce ana iya yawaruwa ga bawalin dan yaro kaga shi ma din ne matsarkaka ne daga bawali to manzo Allah ya ce ku nemi ku samu tsarkaka daga bawali kar mutun yayi wasa da lamarin bawali ya dauke shi ba komi ba a komi ne shi matsala ne najasa ne saboda ka istanzi human al bawl sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin mahi yawan azaba kabari ana yi wa mutun ita ne dalilin bawali wannan hadisin cikin shi akwai karantar da tabbatar da azaba kabari ko kuma wannan ijma'i ne na malamai azaba kabari ta tabbata da alqur'ani ya nuna ta sunnar annabi ta nuna ta ijma'in malamai ya tabbatar da ita babu wanda ya saba akan cewa akwai azaba a kabari a cikin musulman duniya sai mu'tazila da wanda suka bi su irin yan qalaqatu ne yanzu ko su ne kai suka saba suke ganin babu azaba kabari su kuma mu'tazila wato ba a bi musu tun ada har zuwa yau duk wanda aka gano ra'ayin shi irin na mu'tazila ne to yana cikin wanda ba a lissafa sabanin su a ce musulmi sun yi ijma'i cewa akwai azaba kabari ba ka cewa a ba ijma'i bane akwai sabani ayan qalaqatu wasu yarda ba yau musulmi aka ce ko baka ji bane da kyau ko ka ce a akwai sabani ai mu'tazila ba su yarda ba musulmai aka ce malamai musulmai waɗanda suke bin musulunci da kyau ijma'in musulmi ne cewa akwai azaba a kabari wanda ba su yarda ba su mu'tazila dalilin su ne shin yarda shine saboda ya saba ma hankali su kuma duk abin da ya saba ma hankali dama ba su yarda da shi ba shiriri tan mu'tazila ta kai su har suna bada misali suna cewa yanzu ne inda zamu je makabarta mu tono kabari da zamu tarda mutun yanda muka sanya shi ba zamu ga alamun ya sha azaba ba ko kan shi ya kumbure ya sha duka ko wane ne sai kenan alama ta cewa wai saboda tsabar su ba su yadda da abin da hankali shi kuma azaba kabari yana cikin al'amuran na gaibi dan haka dai da kaji mutun yana kwankwanto akan azaba kabari to irin ra'ayin wa'annan ne gare shi wani ɗaya ne daga cikin batattu halakatu Allah mu tsari da su amma ijma'i ne na malamai hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da azabar kabir wata rana Aisha yardan Allah ta tabbata gare ta ta hadu da wato wata bayahudiya sai ta ce mata ki dora neman tsari daga azabar kabari Aisha sai ta yi mamaki yanzu cikin kabari ake azaba sai ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wata bayahudiya ta ce ana azaba cikin kabari ki dora neman tsari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da lalle akwai azaba cikin kabari kuma manzo Allah ya ce ku dora neman tsarin Allah daga azaban kabari kaga wannan qarara hadisi ingantacce ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi sannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce wasu kaburbura guda biyu ko sai ya ce innahuma la yu'azzaban dan haka akwai dai dalilai da yawa na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar akwai ayoyi na Qur'ani kuma wanda suka nuni akan azaban kabari dan haka wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suka tabbatar kuma azabar kabari tana da dalilai daga cikin dalilai na ayyima mutan azaba a kabari akwai yawo da annamimanci ko sannan kuma wannan hadisin qarara ya nuna mahi yawa masu shan azabar kabari saboda matsalar bawali ba su tsarkaka daga bawali ba su kula ba su dauke shi komai ba suna wasa da sha'anin shi sai mutun ya zama damo damo ya dame jikin shi da bawali kuma ya je ya salla to akwai matsala walil hakim أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وترواية حاكم مهي يوان عذاب القبر سبو دبولين وتشما إسناد شمي كوني وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه دقى سراقة أم مالك يرد الله تبتا غريش سراقة ابن مالك ابن وتجعشم رضي الله عنه شهرر صحابيني سننني مكسا شهرريا سننني ينا چكن وترؤسا دهكا شين يكي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كرم تردمو أوجم باين غري أنك عد على اليسرى مزونا أكن كفر هجم ونصيب اليمنى من كفر تداما رواه البيهقي بسند ضعيف بيهقي يرتوش دسنا ديمي روني كنا قلنا حديثا ضعيفيني أما أنا أيكي دش دومين أنا تكن فضائل الأعمال شكما أحاديث ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال كمان لما لم يسكتش da'ifan hadisi ana aiki da su cikin ayyuka masu falala wanda abinda abba aiki da su shine wajen halaltawa ko haramtawa ba aiki da hadisi da ifi wajen a haramta abu ko a haram ko a halalta amma in wajen ababe ne na falala kwadaitarwa ko tsoratarwa wannan ba matsala dan ka tsoratar da mutun game da lahira ka ga amfani da kaga wannan ba haramtawa ba kai ko halaltawa to da haka dai wannan hadisi ana aiki da shi duk da dai da ifi ne kuma hadisin ya karantar da cewa sifar bayan gari shine mutun ya zauna akan kafar mi ma'ana ya zauna da bangaren shi na mazaunin shi akan kafar hagu kafar hagu ma ita zai zauna akan ta kuma ita zai dogara gare ta ya ba da karshen shi akai ita kuma kafar dama sai ta da ta haka ya ta da take nan ya ta zama ta tashi tsaye haka wannan sifar wanda ita ce hadisi ya nuna me hikimar da yasa ake son mutun ya yi ta wajen bayan gari to malamai sun yi kokarin ambata hikimomi Allahu a'lam daga cikin wasu sun ce hikimar da ke cikin haka shine saboda wato bayan gari ne shi kuma kazamta ne shi kuma kayan kazamta an yi sa a karkata da su wajen hagun ba wajen dama ba saboda haka ake son ka kubutar da kafar dama daga wannan wasu kuma suka ce dalilin haka shine domin uwar hanji a cikin jiki tana kotan hagu tunda kotan hagun take idan mutun ya karkato haka yayi irin wannan position yake kuma da mana ya karkato a bangaren hagun kenan shi zai shi ba shi dama ya zazzage cikin sauki ai kawar mutun zai dibar mai ne a cikin budo in ga dan daga shi yasa tiyo baka ga ba tare da ya mai wani abu kai tahowa yake gaba ɗaya sai ya taho kuma bai daina tahowa sai ya kare yato haka nan ne shi ma lokacin da mutun ya wannan position kin yahi saukin zazzage kiwa gaba ɗaya wannan kenan bangaren likitanci yin haka nan yahi ba wato yahi ba da damar shi bayan garin ya fito cikin sauki kuma ya zamo ya fito gaba ɗaya sabanin idan yayi sabanin shi kuma na taba jin wani malami ya kawo ta kissa wanda ni da hanzu ban haɗu da ita ba cikin karatu to ban san inda ya karanto ta ba ita ma ya ce tana daga cikin dalilai shine cewa ya ce lokacin jahiliya in mutum ya je bayan gari yawanci su suna neman wasu inuwoyin itace ne, kamar yadda muka karanta ko a baya, suna neman itace masu inuwa ne sai su. To shi kuma lokacin in mutum ya yi marmarin kuɗi ne da kuɗi cikin mutanen jahiliya, kawai sai ta da buhun shi ya haye wani icce saman shi, in ya haye iccen sai ya jira icce mai duhu. To da wani ya zo bayan gari sai ya yi tsugunna, kawai sai ya sako mai igiya ya laulaye shi, in ya laulaye shi daga baya sai ya sama da shi, sai in ya sa buhu sai ya je kai shi kasuwa ya zama bawa. To wannan malamin da ya kawo wannan kissa yace wata rana wani daga cikin kafirai ya zo ya ji Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabban shi nasiha yana karantar da su irin wannan position kin. Shi ma wata rana sai ya huta yace bari in yi yanda naji wannan mutumin yana gaya wa mutanen shi. Shi ma sai ya zo irin wannan position. Sai ka akai katari a sha ka wani saman ice. Yana jiran na kaiwa kasuwa. Ya aza hannun shi haka ya tagun ya dogara akan kafar shi ta hagun ya tada kawun shi. To ko da ya sako ma kenan haka da yayi dama izarin shi yana nan rike gare shi, hannun shi kuma yana haka, ko da aka sako igiya ta zargage shi haka kamin ta ila lawa shi sai ya tullar da ita, dama da ya tashi sai yanka da gudu cikin sarki mai sa wahala. To ya yace wai dalilin haka sai ya je ya musulunta. To Allahu alam wannan kissa ban taba ganin ta ba, kana yiwa akwai ta karatu mu bi kai gare ta. Wa an suraqa wa anna Isa ibn Yazdad an abihi radiyallahu anhuma Isa ibn Yazdad, Yazdad ana karantawa Azdad da alhamza ana karantawa Yazdad, an abihi radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallam, daga baban shi da Allah tabbata gare shi yace manzo Allah sallama yace idza bala ahadukum falyantur zakarahu thalatha marratin, idan dayan ku yayi bawali to ya matse al'auran shi sau uku. Rawahu ibn majah bi sanadin da'if ibn majah rawaito shi da sanadi mai rauni. To me yasa ake sanya matse? Saboda ragowan bawalin ya fice fego wanda bai yi da hicicewa ba, ya dan daddanna ya mammatsa saboda wa ragowar da ya lake ya yi da fitowa. To amma wannan hadisi da'if ne, kuma malamai sun ce mammatsa wannan yana da illa biyu. Illa na farko shine akwai wasu jijiyoyi masu rauni wanda suna iya kacewa mutum ya samu matsala. Illa na biyu kuma suna iya dalilin haka yana iya zama sababin wasuwasi, shi kuma da abin da zai jama mutum wasuwasi ana son ya nisance shi. Sai samu wasu malamai suka ce kawai wannan hadisin ba aiki da shi, kuma bai dace ba musulmi ya dora wani mace-mace bayan ya gama bawali ko wani jaye-jaye. A kawai kai bawalinka da ya tsiyaye ya kare kai da haraka tashi ka tahiyanka, amma kai bawali ka kare ka tsakana wani jaye-jaye ko wani mace suka ce wannan kawai akwai matsala. Matsala na farko shine kama kanka illa, dama akwai jijiyoyi masu rauni wanda in suka kace shi kenan ba a samu irinsu, babu rikata da za a maida masu. Sannan haka kuma karin karo kuma wannan yana zama sanadiyar musamman in mutum dama mutum ne mai wasuwasi, to wannan zai kara haddasa mai wasuwasi, shi kuma wasuwasi gaba ɗaya so ake ayi wace da shi. Saboda haka Ibn Qayyim ya tsananta ma masu yin haka nan a cikin littafin shi Irasatul Lihfan fi maqaid ash-shaytan, yace duka yana cikin kaidojin shaytan. Kawai shaytan ya zo nuna ma aibe yi da hutawa ba, yace har ma ya ga mutanen da su in sun yi bawali sai sun tashi sun yi wani dan tsalle-tsallu saboda tsabar wasuwasi da kwankwanto. Wai in yayi bayan yayi matsa-matsin yayi matsa-matsa sai ya tashi kara tsallo wai ya zazzago, kana akwai wani wai yi da zazzagowa gaba ɗaya. Kaji da Allah wai sa ka sa kai uku, dan ka shari'ar musulunci sauki gare ta, mutum ba zai yi haka ba sai in wani dalili yasa ya buƙaci dole sai yayi, amma dai hadisi da ifi ne ba aiki da shi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود. وعن حديث عند ابن عباس رضي الله تبت أغريسي يتي للي النبي سيرا دا أمين شاء الله ستبت أغريسي ياتن بيمت عن قباء. قباء وني ينكي نيتي كم مدينة وني قوي ني وندا كامي أكشغ مدينة أكي فارك واغريش تشي أكي كم قباء. كنان Quba wannan ana karanta shi da madda Quba, kuma ana karanta shi da qasr. Aga in kace Quba un da alhamza ko, kuma kana karanta Quba ka wadda alhamza, duka ana karanta shi hakan Quba, Quba da Quba. Ta cewa kuma wa abin da yake inganci shine Quba ana hawance, abin da yake inganci Quba a kalma ce munawwana, nan kalma ce munawwana masrufa, dan haka zaka ce hadhihi quba'un zaka ce ba hadihi uba'u kace a wai mamnu'un min sarfin da kar zaka ji wannan mun sarfin ne laka laka ce hadihi uba'un ataitu quba'an marartu bi quba'in shine yafi inganci haka wannan kalmai masrufa ce munawwana sannan akwai takasir nata kace quba ba tare da alhamza ba kenan wannan shine shahararri a lugha amma sabanin haka wanda wasu malaman nasu ranka ba su yi da gano nahawun bane wanda kaje ya ce ma quba amunu min sarfi ne to bai yi da karantar nahawun ba ko bai yi da fahimta ba kawai ka huddo tanwini malam da haka wannan quba nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sabka lokacin da ya hijira ya sabka aka gina masallaci shahararren masallaci wanda ake ce mashi masjidi quba lokacin wato wata kenan wasu kabilu ne daga cikin kabilun mutanen Madina wanda ake ce masa Banu Amr to nan manzalin sallama ya fara sabka aka gina wannan masallacin wanda wannan masallacin Allah ta'ala ya ambace shi ta alqur'ani ko ya ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taqumu fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan masallacin na quba dalilin sabkar da wannan ayoyin na suratul tauba shine domin bayan gina shi wannan masallacin akwai wani mutum wanda a lokacin jahiliya yana ibada ana ce masa amr yana da kokarin ibada lokacin jahiliya amma ko da manzon Allah ya hijira sai ya gudu ya bar garin bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma karshe sai ya dawo yana gunturu tsoma cikin munafukai dan haka sai ya samu munafukai yana kwatanta musu cewa ai ya kamata ayi wani masallaci wato gehen wannan masallacin na quba ayi wani masallaci kuma ai da abin da yasa ne ma ai shi kuma neman ai ma hadin baki ne tare da wani ba yahudi saboda in sun zo ya katar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai to sai su dora sarke makamman su nan gurin su kuma munafukan sai suka zo suka nuna wai a ai alheri ne inda musulmi suna da yawa babu matsala a ƙara masallaci da haka sai suka zo suka yi shirin yin wannan masallacin suka gina shi bayan sun gina shi saboda tsabar kwarewa da a wajen munafuci sai suka je suka kallallamce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna wallahi tallahi abinda yasa muka yi masallacin nan billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah ya sani shine saboda alheri da kuma nufatan cewa mu manufan mu shine suka dai kareyeki kamar da ayat Qur'ani ta fadi ko wala yahdifunna in aradana illa alhusna suna rantsuwa da Allah su billahi alladhi alheri ne suka yi nihi wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada sai suka nemi manzon Allah ya zo yayi musu sallah ciki saboda kar wasu mutane su sa kwankwanto a zuciyansu in ya zo yayi sallah kenan kowa zai gano babu wata matsala ai duka karuwa ce ta musulunci sai manzon Allah bai san gaibi ba ko ya san gaibi bai san abinda suka boye ba shi ya da damar abinda suka bayyana mai sai ya ce yanzu manzon Allah yana cikin uzuri yana cikin tahiya ne zai je yakin Tabuka sai ya ce musu su jira babu matsala ana dawowa daga yakin Tabuka ya musu alƙawarin ba zai sabka ko ina ba sai nan sai ya zo yayi sallah nan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je a yakin Tabuka fa ne aka sabkar da wannan ayoyin Allah ya turo mala'ika Jibril ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladhina takhuzu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradana illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada Allah ya hana annabi zuwa yi sallah cikin masallacin Allah ce mai karka saki kaje kai sallah cikin shi har abada la masjidun ussisa ala taqwa ay masallacin nan wanda aka assasa shi akan tsoron Allah shine masjidu quba ko min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka sakan wahayi sai ya gano abin da ke faruwa ko da ya dawo daga yakin Tabuka sai aka je aka ma wannan masallacin da ran mikiya aka rugurguje shi aka roshe shi kaga wannan shi yasa kuma sai aka dora kiran shi da suna Masjidul Dirar da haka shine Masjidul Dirar wannan sallacin da aka yi dan cutar da wani to shi yasa ko gobe ka zo ka gina masallaci dan yaki da wani masallaci to sunan naka Masjidul Dirar kuma bai halatta ayi sallah cikin shi ba la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqumu fihi da haka ba ayi masallaci dan dai a cutar da wani ko dan a ba wasu haushi a zo a gina masallaci ba a yin haka in kai haka to masallacin ka sunan shi Masjidul Dirar kuma ya halatta a roshe irin wannan masallacin a idan shari'ar musulunci yake. Don haka to wannan masallacin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai ya tambayi mutanen Uba. Fa qala sai ya ce musu inna Allah yusli alaikum. Lalle Allah yana yaban ku. Yace cikin masallacin nan akwai mutane waɗanda suke san tsarkaka. Menene yasa Allah yake yaban ku? Fa qalu sai suka ce inna nutbi'ul hijaratal ma. Lalle mu muna bin duci ne da ruwa. Ma'ana wajen tsarki muna amfani da duci in mun goge kuma sai mu wanke da ruwa. To wannan dalil ne yasa Allah yake yaban su saboda Allah yana son masu tsarki. Rawal Bazzar bi sanadin da'ifin Bazzar ya rawaita hadisin da sanadi mai rauni wa asluhu fi Abi Dawud da sahibi Ibn Khuzaima min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu biduna zikr al-hijara. Kenan Ibn Khuzaima ya inganta shi ta hadisin Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi amma ba tare da ambatan hijara ba. Kenan zamu tsaya a nan wurin. Lokacin sallah ya riga yayi abinda makarantar da Allah ta'ala ya amfane mu da shi. Kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu. Subhanakallah wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.